amma sauraro assalamu alaikum zamu saurari tafsirin alqur'ani mai girma wanda ke zo muku daga masallacin tsamiya mai kaji na sura godal inda mallan tukur abubakar ke jan baki yayin da mallan sanusu shek ibrahim dan mallan ke fassarawa ajiya mun kwana aya ta 57 a cikin suratul nur a yayin da yau zamu tashi aya ta 58 a cikin wannan sura akramakallahu tafaddan mashkura
a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يملكوا لهم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وهي تدعون ثيابهم من الزهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن توافون عليكم بعضكم على بعض فذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم ارزقني بالعلم وزينني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية اللهم ثبت جناني وأجري الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي باين هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا غوديا ga Allah tabaaraka wa ta'ala da saki dawowa da mu a cigaba da tafsirin alqur'ani mai girma kamar da aka saba gabatarwa a wannan masallaci wanda yau ma Allah saki dawowa da mu wanda jiya mun kwana a wannan aya ta 57 58 amma sai dan an fara bayani sai lokaci yayi lokaci sai muka sake koma gare ta farko shine fadal Allah madaukakin sarki ya ayyuhal ladina amanu liyasta'zinkum alladhina malakat aymanukum wanda ubangiji madaukakin sarki yake cewa ya kowa dan sun kai imani to lalle liyasta'zinkum alladhina malakat aymanukum wadanda dama ku tan mallaka to su nemi izinin shiga zuwa gare ku shine min al'abidi wal imai na bayi maza da kuma koyangin ku mata to in za su shiga a wajenku to su nemi izini gare ku sannan ba su kadai ba walladhina lam yablughul hulma minkum haka nan da wadanda su isa mafarki ba daga cikin ku mana yara daga cikin ku min al-ahlal daga cikin diya wadanda ba bayi din ba to don haka su ma su nemi watan izini in za su shiga gare ku amma thalatha marratin watan a cikin wadansu lokuta guda uku ne ake bukatar lalle su nemi wannan izini din gare ku din lokutan shine min qabli salatul fajr na farko shine kamin watan kamin sallar asuba a wannan lokaci duk wanda zai shiga a cikin gidan wani ko dakin wani to ya zama dole ne ya nemi izini gare shi shine min qabli salatul fajr kamin sallar asuba hin sannan wahina tad'una thiyabakum da lokacin da kuka aje tuhahin ku min az-zahirati shine lokacin garjin rana ma'ana lokacin tsakiyar rana to shi ma a wannan lokacin sadda kuke kwantawa din nan na huta kuna yin kailula din ku to shi ma a wannan lokacin duk wanda zai shiga a wajen ku to sai ya nemi izini sannan ubangiji wurin kirke ce wa min ba'da salatul isha'i haka nan cikin na uku din shine da bayan sallar isha'i waɗannan sune lokuta mafi yawanci waɗanda musamman laraba a cikin lokacin su fi sabawa da zaunawa a wannan lokacin wanda mutum zai kwanta kamar irin wancan na farko din irin lokacin a bayan sallar asuba da na farko dama ko san a wannan lokacin ne mutane za su tashi daga bacci kaga lokacin mutum ya tashi daga bacci a wannan lokacin bai ma tashi ya cire kayan shi na bacci ba ya shirya ba to a wannan lokacin in anka zo aka fada mashi kana ana isko shi ne inda bai so ba to shi ne sai ubangiji ya ce to a nemi izini a wannan lokacin sannan da kuma wannan na bayan watan kamin a cewa lokacin da kuke aje tuwayen ku shine sanda kuke yin kailula shi ma saboda wannan lokacin kusan kamar lokacin dare sun ka dauke shi daka sai zama a wannan lokacin kamar mutum zai kwanta bacci cikin dare ne zai ce sutura shi shi ma haka suke to shi yasa Allah ya ce to kada a watan kada a shiga a cikin gidan mutum a wannan lokacin ba tare da izinin shi ba sannan da bayan sallar isha shi ma to sai Allah ya ce talasu auratin lakum wadannan wadansu lokuta ne wadanda suke na al'aurorin ku ma'ana na bayyana da al'aurorin ku a cikin su wadannan lokuta din guda uku din saboda haka shi yasa ubangiji ya dauki sarki yasa watan a rika a yi neman izini a wannan lokacin to anan malamai sun yi magana cewa to shi wanga umarnin da Allah ya bashi na menene na wajibci ne ko dai ba na wajib na mustahabbanci ne ana so ne ayi laka wasu malamai suna ganin cewa umarnin na wajibi ne saboda haka tunda umarni ne Allah ya ba dole ne a nemi wannan izini din wasu kuma sun ga ce ba na wajibi bane a mustahabbi ne ana so ne a zo a nemi wannan izini dole da shi kadai nemi wannan izini din sannan kamar yanda jiya muka fara magana cewa duk kusan malaman tafsiri suna kawo wasu daga Imam al-Qurtubi su Abul Farid ibn al-Jawzi su Ibn Kathir da shi kan shi Imam Ahmad al-Sawi suna kawo cewa watan abinda addalilin sa ka wannan aya din shine watan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aiki wani daga cikin mutanen Madina ya aiki wani yaro ya je ya kira mai sayyidina Umar bin Khattab radiyallahu anhu lokacin da ya zo sai isko sayyidina Umar yana bacci a lokacin ya ruhe kofa to yana zuwa sai ya buga kofa ɗaya kwankwasa kofa din sai ya kira shi yana buga kofa din kawai sai ɗaya shiga yana shiga sai sayyidina Umar ya farka to sai ya zama lokacin mutum ya zama baka ta tambata da ya sani ba a lokacin to shine sai ya zama hasutar shi ta ɗan yaye daga cikin shi to a lokacin sai sayyidina Umar ya ji aiko bai ji daɗi haka ba sai yake cewa aiko dama dai ubangiji ya dauki sarki ya ce nayi gure a ce ubangiji ya dauki sarki ya hana ƴaƴanmu da matanmu da masu yi mana hidima da nayi gure dai a ce Allah ya hana su a saukar da aya da wanda za a hana mutane shiga lokacin in ba tare da izini ba to wannan shine sai yanzu yana faɗa haka kawai take sai ga shi kuma ubangiji ya dauki sarki sai ya saukar da wannan aya din saboda dama ko can shi sai da Umar yana da muwafaqa to kamar yadda muka yi magana jiya yana da abubuwan da suke na zai faɗi magana amma daga ya faɗe ta sai kawai abin ya tabbata daidai yanda ya faɗa din sai Allah ya saukar da aya daidai kamar yanda ya faɗa din an ba da misalin cewa kamar yadda lokacin da wasu abubuwa sun kaɗan shiga tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da iyalan gidan shi wanda a lokacin ne har ya zama rai ya dan bace haka sai da Umar yana shigowa gida ya ga yanda abin da ake ci manzon Allah shi da matan nashi a lokacin saboda yana da diya daga ciki wanda yake aure shine sai da Hafsa wanda ka aure manzo Allah to a matsayin yana da diya daga cikin ta to shi ajin sai zo yana fada yana musu magana yana cewa ku sani in kuna yawan manzo Allah abubuwan da basu dace ba har ya kai sake ku to ku sani asarabuhu in talla kunna an yubaddilahu azwajan hayran min kunna muslimatin mu'minatin qanitatin ta'ibatin abidatin sa'ihatin sayyibatin afkara daga shi da yake cewa in kun ga kuskura manzo Allah ya sake ku to Allah zai canza mashi wadansu mata wanda sun kafi ku zai ba shi mata musulmi mu'minai masu ibada masu biyayya masu ibada masu yawan yin azumi sannan masu yawan tuba tsakanin ƴan mata da waɗanda agwagware duka Allah zai auren ba da manzo Allah in kun yame abin da bai kamata ba har ya rabu da kowa to manzo sai na Umar yana faɗi wannan magana kawai take sai ga Allah saukar da aya kuma daidai abin da yake faɗa din to wannan shine har zaka ji wani hadisi inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa law kana ba'di nabiyyan lakana Umar inda akwai wani annabi bayana da sai da Umar shine zama annabi ne jama'a Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan dai shine sai zan sai aka saukar da wannan aya to ana cewa lokacin da aka saukar da sai da Umar radiyallahu anhu sai ya fadi yana mai sujjada saboda godiya ga Allah akan wannan magana da yake kuma sai gashi Allah saukar da aya daidai abin da ya faɗa din to shine ubangiji dauki sarki yace to laisa alaikum sannan babu laifi gare ku wala alaihim ko kuma gare su wadanda kun ka mallaka din da yaran naku din junahum babu laifi fid dukuli alaikum in sun ka shiga gare ku bi gairi su izanin ba tare da sun nemi izinin ku ba ba'adahunna bayan wadanga lokutan ma'ana inda an ga cire wadanga lokutan lokacin sallar asuba kamin sallar asuba da kuma watan lokacin tsakiyar rana sannan da kuma bayan sallar isha'i to inda an ka aiba wadanga lokutan to inda ba cikin su bane to dan watan yaron ya shiga ba tare da nemi izini ba to babu komi in dai ba cikin wannan gulgutan da uku din ba to shine sai ubangiji shi tawafuna alaikum saboda ai su masu yawan zagaye ne a wajen ku ma'ana saboda tare kuke da su ko suna tare da kuwa shine tawafuna alaikum masu yawan zagaye ne da kewayewa ne a gare ku ko suna tare da ku ko su dan yin hidima ba'dukum ala ba'd don haka sashin ku suna tare da sashi ne ai kadhalika Allah ya ce haka nan dai ne yubayyin Allahu lakum al-ayati ubangiji ya dauki sarki yake muku bayanin ayoyin shi da hukunci hukuncen shi domin ku gane kuma ku yi aiki da suwa wallahi haqiqa Allah madaukin sarki alimun macikin sani ne ga dukkanin abin da ya bayar da umarni ga halitta shi sannan hakimu mai hikima ne ga dukkanin abinda Ubangiji mai hikima ya aikata na jujjuya na al'amura a cikin bayan shi, to Ubangiji mai hikima ne a ciki, babu wani abu wanda za ka ganin cewa gashi ai wannan abun babu wata hikima ciki, duk abinda za ka Ubangiji zai, to akwai hikima ciki. Na'am.
وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.
Sai Ubangiji madaukakin sarki yace, sannan kuma wa'iza balaga al-atfalu minkumul huluma, aka can an yi magana cewa da yara waɗanda ba su isa mafarki ba a wannan ayat da muka kanta yanzu. Ya ce wallazina lam yablughul huluma minkum, to yanzu nan kuma sai yake cewa wa iza balagha al-atfalu minkum al-huluma, amma in ya zama sun balaga sun isa mafarki, to wannan kan falyasta'zin, to lalle su nemi izini fi jami'il awqati, a cikin kowane lokaci shi wancan, su wadancan ne kawai an ka kebe an gashi sai ga wadancan lokutan guda uku kawai, amma in dai sun kai kuma manya ne masu hankali, to kuma daga bakin nan kuma ba maganar lokaci uku ɗaya bane, a'a gaba ɗaya kwata kwata kowane lokaci ne ya zama dole su nemi izini gare ku din, bai halatta su shiga ba tare da wata neman izinin ku ba, in dai sun isa mafarki shine a su nemi izini fi jami'il awqati, cikin dukkan lokuta, kamar ta'azana alladhina min qablihim, kamar yanda waɗanda aka gabanin su suka nemi izini din, ma'ana wai kamar yanda su kamin su balaga din, ai wasu sun riga su balaga, saboda haka su waɗancan wanda suka balaga farko kamar yanda suka nemi izini su ma waɗanga yanzu suka sabo su ma sun nasu su balaga yanzu, to su ma lalle ne su nemi izini kamar yanda waɗanda suka nemi izini a can baya din. Kazalika Allah ya ce haka nan dai ne, yubayyinallahu lakum ayatihi, Allah yake bayyana mai da ku ayoyin shi, sannan wallahu Allah madaukakin sarki, alimun masani ne a cikin dukkanin al'amura gaba daya, hakimun mai hikima ne a cikin dukkanin abin da yake. Wannan duk kaga wani tsari ne na musulunci wanda shi musulmi sai ya gode ma Allah kurun, domin za ka ga cewa komai Allah ya tsara, yau gashi an zo ba wai magana menene abin da zaka yi na addini kawai ba, har abin da zai kasance tsakanin mutum da shi da yaran shi a cikin gidan shi, da tsakanin ne da shi da masu mai hidima a cikin gida, gashi musulunci tsara yake. Shi zaka ji wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa, taraktukum ala mahajjatil baydai layliha kana hariha la yazigu anha illa halikun, yace an yi na riga na baku bisa ga wani gona bai hori kwal, wanda shi wannan gonar ba mai karkacewa ya bace hanya sai wanda a halakake kawai, wai saboda ko menene a cikin addinin musulunci ai bai ne dalla dalla, tunda kaga yanzu gashi nan magana ma wai tsakanin mutum da shi da iyalan shi da shi da yaran gidan shi ne ga yanda ya kamata su zama mu'amala shi da su in suna yara da kuma waɗanda suke suna manya, kaga kenan nan dai a takaice abinda Allah yake son dai a tabbatar mana shine, watan su dai waɗanda ai yaran nan su tabbatar da cewa duk lokacin da yaro zai shiga a cikin gidan a cikin ɗakin wani, to dole ne ya tsaya daga nesa ya sallama tukun, sannan ya dan jira, ba kuma daga ya sallama sai ya fada cikin ɗakin ba, a in ya sallama zai dan jira tukun, musamman kuma neman izini shine, a in kuma har bai tsaya neman, to ya dan saurara tukun in sallama, kaga daga nan sai ya jira, ba ma ki kira sai ya ji an ce mai ya wuce ki, tunda za ka gaba da ma ko can idan har ka zo kai sallama din na mutun, to in har ya an sallama din kila ba ma ki sai za ka ja dan shiru, ba ma ki yana dan wani shirshiri ne bai son ka shigo a wannan lokacin, to sai ka dan saurara mashi, to ya ka saurara, to daga nan shi zai ce ya ka wuce ki da kanshi ta wanda ake bukata kenan, to nan shine Allah yake tabbatar da cewa, to duk wanda ya zo ko babba ne, to shi in babba ne ma gaba ɗaya shi kowane lokaci, shi ko in yaro ne sai an ka bada waɗancan lokutan guda uku, to don haka dai duka dai na Ubangiji yake bayanin cewa, to waɗannan ne dokoki ne waɗanda yake ya zama wajibi kuma a kiyaye wannan ne. Na
wal qawaid minan nisa illati la yarjuna nikahan falaysa alayhin janahu ayya la nathiyabahun غير متبرجات بزينة وإن يستعففن خير لهن والله سميع عليم.
To kamar waɗannan ayoyin da muka wuce ke na cewa a nemi izini musamman ga waccan aya ta farko din, to shine ana cewa wasu malamai sun ce kuma wai kamar an shahi ayat, wasu kuma sun ga ce a'a ba a shahi ta ba, kawai dai mutane ne sun ka ba aiki da shi, sai ya zama kawai sai ka ga yara in sun zo sai dai kawai tsaya fada cikin daki ba tare da ya tsaya wani neman izini ko sallama ba, yace to kawai mutane suka walakantar mana kin a ce sun maida hankali ga sanda tabbakar da ita na koyar da yara dole ne su yi aiki da irin wannan din, to shine sai suka bar, to ana cewa shi yasa wasu jama'a daga cikin mutanen ƙasar Iraki sun zo wurin Sayyidina Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhu, sun ka suna tambaya ta suna cewa mai wai me kake gani ga wannan aya, gashi Ubangiji ya umarce mu da ayi haka amma kuma mutane ba su yin aiki da ita, to shine sai Sayyidina Abdullahi bin Abbas ya ce, to lalle hakika Allah mai rahama ne mai rangwame ne ga bayan shi mu'mine, kuma Allah yana son sutura, ma'ana yana son mutum ya zama ya rika san ya sutura, ma'ana shine na kariya wanda zai zama kada ya zama sirrin shi dubbai da koyo shi. Sannan yace kuma ga wancan lokacin su mutane sun kasance ga wannan lokacin dakunan su ba su da gambuna da ya kamata ko labulayi, to don haka sai ya zama da yawa a lokacin yaro zai iya shigo kuma musu hidima haka riƙe sai su ya fada. Kuma a wannan lokacin mutum yana cikin yanayin da bai son wani ya ganshi, to shi yasa sai Allah ya bada umarnin cewa to dole a nemi izini a wannan lokacin din. To sai ce amma kuma daga baya sai an ka samu cigaba wanda sai aka samu akwai gambuna da kuma sauran wato labulayi da sauransu. To sai ce to sai kenan sai ya zama mutane sun haka cewa a to ai kamar yanzu kamar ma ba su sun yi an tsaya a yin wannan abin da dai a akwai labari su ko gara sannan duk dakunan buɗe ne suke, don haka da katun ka roƙo dakin da babu ji take kaga kenan ko da zaka zuwa wurin da ma kucin a kana hangin shi mai dakin kenan. To sai ce amma yanzu saboda ganin yanzu an canza akwai gambuna akwai labulaye, to don haka shi addini mutane sun ka bai mai da hankali sai ga wannan din. To amma dai ko mene ne dai wasu malaman sun tabbatar da cewa dai ba a shafe wannan ayat din ba tana nan tana aiki har gobe din. To sannan sai Ubangiji Maɗaukakin Sarki ya ci gaba da cewa wal qawa'idu minan nisa'i, ma watan waɗanda suke zaune daga cikin mata, ma'ana abin da ake nufi shine wai waɗanda sun ka tsufa shine qa'adna 'anil haidi, wanda yake sun kai sun ma ba haila saboda tsufa, sannan kuma sun ba haihuwa saboda su tsufa. To irin waɗannan tsofaffin mata allati la yajuna nikahan, waɗanda su da makocin ba su fatan wai ba su wai da tunanin cewa za su yi aure da makocin, saboda kaga akwai kala tsufan da mutum zai kaiwa zai yi sai ya ce ah zai ga cewa shi ai yanzu ma bai da bukatun ba da sai ba sai ya yi aure ba. Shi za ka ganin wasu daga cikin wani sun tsufa din za ka ga sun rasa miji la'alla ko rasuwa ce ko kuma wani abu, amma sai ka ga sun zaune su ba su yi aure ba saboda sun tsufa ne suna ganin sun kai yanayin da ma ai su yanzu abin da ya kamata ko su tsaya ne daga su sai ƴaƴansu ko kuma jikokinsu. To shine Allah ya kisa to irin waɗannan din waɗanda sun tsufa sun kai ba su yin haida ba su haihuwa saboda sun tsufa, allati la yajun nikahan, waɗanda ba su tunanin cewa za su yi aure, to sai Allah ya ce su falaisa alaihinna junafun balaihi gare su an yad'ana thiyabahunna su ajitu hahinsu, wai ma'ana shine ka san su mata dama Ubangiji ya bada umarnin cewa dole ne za su rika sanya sutura wanda za su rika boye jikinsu, kar su rika fita waje amma da jiki sake, dole ne a sanya sutura wanda za ta lullube jiki gaba daya. To nan sai Allah yake magana ga waɗanda su kuma tsofaffi ne su tsufa, kaga cewa ana magana ga yaran mata kenan, nan kuma tsofaffi ne Allah yake magana cewa to su ba laifi don sun cire irin waɗannan kayan, shine yake cewa minal jalbabi, wato shine kamar daga watan riga wata dogon riga ce da ake mai kauri ganga. To kamar irin wannan din misali don waɗanda tsofaffi don sun ebe irin waɗannan mai mai rigunan don sun aje ko sanya ba, to babu komi. Da kuma wanda za'a kamar irin mayafi ya kanga mai kama da hijabi haka, sannan wal qina'i haka nan kuma da kamar dan kwali haka shi ma misali. To nan misali abinda ake nufi dai su waɗanda tsofi dan wadda tsohuwa ta hito ba tare da sai ruha ba ko da sai hijabi ba, wannan ba ta da laifi a wajen Allah ba komi shine amma ana magana ga wata tsohuwa din wanda an kai misali ita kwata kwata kucin ba magana aure ne gaban ta ba, kuma babu wani wanda zai ganta ba haya ce ai yana sha'awa zai aure ta a wannan lokacin. To shine nan su ne Allah yake magana cewa to ba laifi don sun aje sutura su ba dole sai sun sanya watan kaya na sun lulluɓe jikinsu ko ina ba, amma dai sai Allah ce gaira mutabarrijatin, amma hujjar da aka nuna suna ba suna masu bayanan jiki an kace su ita ba, don saboda haka ba wai an ce a'a shikenan kuma su ta da jikinsu sake ba, a'a ba shi yake nufi ba. Abinda ake nufi irin da sutura da ya zama dole sai sun lulluɓe jikinsu tun daga sama har ƙasa, shi ake nufin ba dole su yi wannan din ba, shine gaira mutabarrijatin, ba suna masu bayyanar da bizinatin, ba suna masu bayyana da kawarsu ba, wato shine kamar sauran ana cewa kamar irin abubuwan da suke na wato na kawa kamar munduwa yanda suke sanyawa misali hakan ka da hannuwa da na kawuwa, ba ana rahin bace wanda ko da ta tsoho kuma ta rika sanya wadannan kayakin na kwalliya ba din irin na yara ba, kuma ta zo tana bayyana da suwa don dai jama'a su ga shata ba, shi yake nufi abinda ake nufi dai ya zama ba su sanya ga ta cire su din, to shi yake magana din. Sannan wa an yasta'afifna, sai Ubangiji ya ce kuma sannan su kame kansu, su kame kansu ma'ana shine su kame kansu bi Allah ya da'ana ha kasu aji surat to khairul lahu, shi ya zama alheri din, da ka wai ma'ana shine in sun hita su ba tare da sun sanya wannan sutura ta lulluɓe jiki gaba daya ba, ba su da laifi, amma kuma duk da haka ne su sanya sutura ta su din to da shine abin da zai fi, wannan shine har malamai suke cewa wai abin da adali an kace to da dai su sanya din zai fi, saboda ana cewa wai kowace irin tsintuwa ma'ana wai kowane irin abu wanda ya kwadi, to to ai akwai wani wanda yake daidai da shi wannan abu zai ya raso ya tsere da shi kuma wai ma'ana shine duk yanda ita macin wai ta kai ko wajen tsuwa ko wani abu ai sai an samu kuma akwai wani wanda ita kuma daidai suke da shi a wannan lokaci din saboda ga sai suka ce to inda su samu ne din dai watan ko da ita tsuwa din to rika sa su tsuwa din shine mafi dacewa din shine khairul lahunna shi zama da kai daga gare su wallahu Allah madaukin sarki sami'un mai ji ne li qaulikum gazancinku sanna alimu masani bima fi qulubikum da duk abin da a cikin zukatan ku gaba daya ya san komai da komai a ciki
ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت أماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكت مفاتيحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبات كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون
to sai kuma ubangiji madaukin sarki yayin magana akan cewa laysa ala al'ama harajun wala ala al'araji harajun har zuwa kashin aya to wannan aya suna da maganganun malamai da yawa a ciki daga ciki dai shine akwai suna cewa ta sauka ne wajen masu yin jihadi wato shine lokacin da za su yi tawarin jihadi a lokacin su sahabbai sai zama suna yin sai mutum zai wakilta wani a gidan shi ne sai ce to tun daga shi zai hita yanzu yana so sai ya kula da al'amuran gidan shi duk wata matsala in ta taso dai sai ya kore dan an magance ta haka to irin wannan shi kudi wanda an kama nauki ta kuma zai tabbatar da cewa to kuma ya bashi dama don matsala ta abinci duk nan gidan ya bashi dama ya ci abinci a nan wurin da komi to su kuma sai suna ganin cewa sai saboda ka an tsaya da sahabbai wai kada dai mutum ya ci wani abu da yake ba daidai din ba sai suna jin shakku kada ya za akwai matsala ciki din to shine sai ya zama sai kuma suna dan jin kare kamar akwai laifi in sun ci abinci din to shine sai Allah yake ba da wannan din sai zama kenan watan tana daidai da kamar Allah yake cewa laysa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raji harajun wala 'alal marid harajun shi kuma can wasu sun kace ai ma'anar ta dai tana nufi ne wajen hita yaki ne ake magana inji wasu wai ma'ana shine ana nufin da wadanga makahi din da kuma wanda a gurmu to ba laihi gare su don ba su yi ta sun kace wurin jihadi ba wasu malamai sun kace abin da ake nufi kenan don haka ga ana nufi ne ba ana nufin ga waɗanda za su bar gida ne su bar wakilta wasu ba sai sun kace a'a ana magana ne ga watan waɗanda an makahi saboda tunda jihadi wajibi ne kowa ya tafi to tunda ko haka ne a wannan lokacin wajibi ne kowa ya je to sai zama su waɗanda an makahi da kuma guramu in an kace da marasa lafiya in an kace su je su kuma kaga abu akwai wahala gare shi to shine sai wasu sun kace to shi kuma wannan aya tana daidai da wannan a cikin suratul fatih din ci cewa laysa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raji harajun wala 'alal marid harajun cewa ga zuwa jihadi yake magana gure sannan kuma ka sannan suka ce tana daidai da wata aya ta zo a cikin suratul bara'a ita ma cewa laysa 'alad du'afa'i wala 'alal marda wala 'alal ladzina la yajuna ma yunfiquna harajun idza nasahu lillahi wa rasulihi ma 'alal muhsinin min sabilin wallahu ghafurur rahim ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه تولوا عيونهم تفيض من الدمع حزنا الا يجد ما ينفقون cewa watan saboda su sabai karfi ibani da aka gare su watan wadanda an masu rauni din da marasa lafiya da kuma wanda talakawa suna son a ce suna da dabba da za su hausu ma su tai wurin jihadi din amma kuma sai dai ba su da saboda ba su da kudin da za su sayi dabba din ko ba su samu wanda za su hawa din ba to shine sai Allah yake cewa to su irin waɗannan din ba su da laifi don ba su yi taurin jihadi ba ko kuma kamar irin waɗanda in sun ka zo wajenka suna cewa ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ka samun musu abin da za su hawa saboda in za a taurin jihadi su sabban abin da suke koyo shi kokarin da suke yi suna tahowa wanda a talaka din bai da abin da zai hawa din zai su so wurin manzo Allah su matse suna jiran su dai a samu musu abin da za su hawa ana cewa lokacin da za a yi wurin yaki ina jin nasa buka ne da aka zo sai ba su samu daman wasu ba su samu abin da su faɗin ba to gashi manzo suka tambaye manzo Allah sai manzo Allah ya ce to yanzu abin da matsala babu ba wasu dabbobin da za a ba ku wanda za ku hawaye to jin haka ne su kuma saboda karfin imani su a ce yanzu a taya jihadi ba tare da su ba kaga fa sun san da ko da za a taya mutuwa sai za a taya gare ta kai tsaye ko dai ayi shahada ko kuma a samu nasara ne can cikin da biyu to amma duk da haka ne su kuma saboda ba su samu ba hawaye sun haka makuka suna ta kukawa saboda ba su samu dabbar da su haba kaga in wanda amma munafiki ne shi kaga sai ya ce Allah ya kara ku tunda dai ba a samu haggara sai ya ce haggara da ba a samu abin da zai hawatin ba to amma su saboda karfin imani sai zama kuka suka yi saboda ba su samu dabbar da su haba sai su ne yaki din ba to shine su malamai suka ce to ita wannan aya din dai tana magana ne bisa ga watan wannan din sannan wasu kuma dai duka dai da maganganu malamai suna dai a ciki din wasu kuma sai suna cewa watan sunan musulmi ne sai ya zama suna ganin cewa kamar in sun kaci abinci tare da marar lahiya ko kuma makahu ko wanda a gurmu suna ganin kamar akwai laifi ciki saboda wai shi wanda suna ganin cewa shi abinci tunda can saboda akwai inda Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili ya kuma su imani garkuci dukiyoyin ku tsakanin ku amma da banna to tunda Allah ya ce haka ne sai sun ga cewa to yanzu wanda a gurmu ko kuma wanda an makahu ko kuma wanda yake wata mara lahiya sai sun ga cewa to ai cin abinci shi abinci din ai shi ne mafifice dukiya ma gaba daya don haka tunda Allah ya hana a ci dukiya tsakanin su da banna sai sun ga cewa to ai kaga yanzu shi makahu bai gani abinci mai kyau don haka ana iya azo abinci in tare da makahu ne zaka ci kila akwai nama ciki kaga shi bai ga tsokokin nama ba kai ku kai da aka gani kai za ka gani su ko kaga kila kai zaka dauke su ba tare da ya sani ba ka can yi su kuma sabai saboda karfin imani wai don suna shakku suna gudun kada irin hakan ta faru su sa'a Allah wai ga su ci abinci da wanda ai makahu ya zama su canye abincin mai dadi ba tare da ya sani ba Allahu akbar bayan Allah to sannan kuma sai suka ce haka to shi yasa ba su yi ba sannan in kuma wanda a gurmu ne shi kuma sai suna ganin cewa to ai shi kuma bai iya kila ba zai iya samun damar zauna daidai ba kila ba ma ki a rika tsere mai wurin lomomi ko kaga na tsere mai sai tunda dai ba daidai yake ba to shine wani don ɗaya kan ai haka nan su ma su rika tsere mai da loma ko kuma su yi shi babban loma misali ko wani abu to sai suna ganin cewa kai an yi dai kamata ya dai kasu ci abinci tare da su wadin ba don kyamar su ba a wai don dai kurin dai kada su ci su kware su ne ciki shi addalin Abbas yin wannan din sannan suna ganin cewa shi ma mara lahiya shi ma haka yana da rauni ba zai iya dauka abinci cikin sauri ba kaga ba maki kila shi in ya hada loba guda sai ya dake kame hadi din kuma kame ya saki ebu wata kuma shi ma sai an kara sai dan dauki lokaci to sai ya zama wadan ga su shi su ci da yawa to sai ya zama suna ina haka sai ya zama suna ganin cewa kamar in sun ka ci to kamar sun yi wata abun da za su kware su a ciki to wannan dai shine sai Allah ya saukar da wannan aya din cewa to a'a ai ba haka bane ki ba wasu kuma sun ka ce watan su waɗanga mara lahiya din ne kamar goramu da makahi da marasa lahiya din sai sun ka ce wai su kuma su ne suke ganin cewa a'a ba za su ci abinci da masu lahiya ba wadan jin tsoron kada ya zan su tunda dai ga su ba su da suna da nakasa kai yanzu sun sanya musu waɗanga masu lahiya kazanta din to wasu kuma saboda irin wannan ga yanzu sun takura musu sun samu su kazanta sai ya zama suka ji cewa to a'a su ba za su ci abinci tare da waɗanda an masu lahiya ba su waɗanga goramu din da makahin da marasa lafiya din to wai saboda takantsan na bayan Allah na sahabbai na tsatsayin da a gare su sannan kuma kamar yadda can bayanin farko gabar cewa wasu kuma suna ganin cewa a cikin jihadi ne wani ayin ta sauka cewa watan ana magana ne ga masu jihadi cewa ba laifi ga waɗanda a waɗancan makahi din da goramu din don ba su je wajen jihadi din ba sannan wasu kuma suna ganin a duk da ke an taɓa yin akwai sayyidina Abdullahi bin Ummi Maktum kaga shi makahu ne cikin sahabbai amma duk da haka na an ce akwai yakin Qadisiyya wanda za a je ga lokacin shi kuma sai ya ji shi Husayn yake shi ma a taifa da shi cikin jihadin nan kuma ga makahu bai gani ba to ina magana makahu a ce a taifa da jihadin shi ya to shine sai shi yace amma yanzu abin da za a yi tun da ba yake ko sai dan abun gane ko akwai barazana ciki da wadala ko to shine sai yace abun da za a yace a sa mai kayayyaki a mai damarar da dace wanda da an gani shi an ga jarumi yace a rafiya mai dukkan makamai ko ina ko mi ne zama gashi da an hango su an hango jarumi yace a kai shi kuma yace a sa shi a kai shi kuma a sa shi gaba yace a sa shi gaba yace in an ka zo yace ka gani yace shi yace ni ba ni gani da koda kafirai kurara sun ka su ga babu gaba su su azare in jarubi ne niya da ka sai a ji tsoro matsuwa kusa gare ni dai to kage da ka sai ga cewa a wanda zai faru kenan an ka zo da an yi mai wannan damar din ta musamman yayin wannan hisabin to kaga su kafirin da sun yi kurara kaga ka zamura mutum kaga bai gudu ba ya gashi ya tsaye kuma jira dai kai ka kawo daga kuma kaga dole ka dan turza ku dole ka maka ka dakata to ce kaga da ai haka ne ce to shikenan to kuma haka an kai kaga saboda karfi iban irin wannan kaga wani makaho wani shi ba amma waya da yaje din akan haka ba ruwa da shi koda za ka shi ya da shi hada ba komai kuma shi za a sawa gaba ka duba gani kamar kawai shi a jagoran ta head kuma gashi makaho to wannan Abdullahi bin Ummi Maktum kenan ba Allah to wannan shine na Allah ki ta su dai amma ba mai ba da yi gare su don ba su je wani manzi hadin ba komai a kai su to wannan shine dai duk abin da malamai suke magana akan cewa dai shine ga dalilin da ya sanya din wasu kuma suna ganin cewa kamar wancan magana shi ma na azumi cewa watan in za a ci jihadi ne da su musulmi sai su nada wani su su to gashi nan mun ban maka kula mana da gidan ka kula mana da gidana har in je in dawo kuma sannan ya bashi dama ya ci gaba da cin abinci a ciki din duka to duka dai nan dai maganganu malamai ne suka cewa duka shine dalilin sa kawai wannan ayati to shine sai ubangiji wani sai ya ce to laysa alal a'ma harajun ba laifi ga makahu wala alal a'raji harajun sannan ba laifi ga gurumu wala alal maridi harajun kuma ba laifi ga mara lafiya fi mu'akalati muqabilihim a cikin cin abinci da waɗanda irin waɗanda suke fuskanta ma'ana kaman makahu ya ci da mai ido mara lafiya ya ci da mai lafiya misali to shi ma duk babu laifi gare shi sannan wala ala anfusikum hakanan ba laifi ga kanunku kukanku an ta'akulu min buyutikum ku ci abinci daga cikin watan daga cikin dakunan ɗiyanku ma'ana wai ba laifi don mutum ya ci abinci a gidan ɗanɗane kamar misali mutum ya zo gidan ɗanɗan shi za ka daga zuwa ne kai tsaye ya zo ya ɗebi abinci ɗaya kuna ce ba tare da sai ya jira an ba shi ba ba laifi ba ne wannan ba wata matsala gare shi saboda shi da ɗanɗan nashi da abincin da ya mallaka da ma kusa duk mallaka ce ne ai to shine ba laifi gare su a cikin ci abinci min buyutukum a cikin dakunanku to nan da aka ce buyutukum sai aka ce gidajinku ko dakunanku gidajinku to sai malamai suka ce abinda yasa aka fassara shi da cewa a cikin dakon gidajen ɗiyanku ake nufi saboda ai shi mutun da ba cikin gida ne ai ba ko can an san da ba wani hali tsakanin da shi ya in dai ba alawar zanci mutun zai rabanna ba kaga shi kadai ne musulunci bai da ba duk wanda yake yana alawar zanci kaga abin da yake inda na mubazzirina kanu ihwana ikhwana shayadini da ka sai zama shi kadin da ya fa'ida shi amma in dai ba almubazzaranci ne za a yi ba to sai zan ubangiji madaukin sarki watan ya bayar da dama na cewa mutum duk abin da zai nashi na abincin gidan shi zai ce inda yake so to sai aka ce nan shi yasa sai aka ce na dan danku saboda kasancewa kuma kowanne daga ciki shi dan da da shi da duk abin da ya mallaka din to dukkan su watan kamar yadda Bahaushe yake cewa wai kai da kaya duk mallaka waya ne to daga shine sai zama duk abin da inda dan da zai je bai da abin da zai ci na abinci misali ko haka kawai amma kuma san dan da uban nashi yana da wadatar da zai dan da nashi yana da wadatar da zai dauka nauyi ne to yana da inji yana da wadatar da zai ta kai tsaye ya je ya anshi abinci daga gare shi don ya ci amma dai abin da ba aso dai kada ya rika yi don dai kaman ya rika banna misali shin kan dan da nashi ne zama yana ta an san mai kayaki na halakawa ina haka nan to shine ba aso amma in dai abu ne wanda yake na larura kama din to ko ma dan dan bai yadda ba to ya halatta uba ya dauke shi je ya amfani shi din in dai akan lura ne wannan ba wata matsala gare shi to sannan wannan to shine Allah yake cewa da haka ba laifi buyutukum a cikin dakunan watan a cikin gidajen iyayenku aw buyuti abaikum ko kuma a cikin gidajen iyayenku ma'ana shine mutum ya zama ya zo gidan baban shi ne saboda haka yana da yancin da zai iya daukar abinci a cikin gidan baban shi ya ci ba laifi bane aw buyuti ummahatikum ko kuma a cikin watan gidajen watan ummahatikum iyayenku mata nan abaikum iyayenku maza aw buyuti ummahatikum ko kuma a cikin dakunan watan a cikin gidajen iyayenku mata dan mutum ya zo wajen mahaifiyar shi ya isgo ya saba abinci yana da bukatar abinci yana da yancin zai dauka ya ci ba tare da sai ya jira wani abu ba aw buyuti ikhwanikum ko kuma a cikin watan gidajen yan uwanku kamar mutum wa dai ku kane shi misali yana da yanci shi ma in ya zo akan lura shi ma zai iya cin abinci a cikin gidan nashi aw buyuti akhwatikum ko kuma a cikin gidajen watan yan uwanku mata mutum ya tai ko kawai shi dan ya zo shi ma ba laifi da ya zo ya ci abinci a gidanta shi ma aw buyuti a'malikum ko kuma a cikin watan gidaddajin a amamikum watan ƴan uwan babanku, kawai misali uwan baban mutum ko kuma kanin baban mutum, to don ya zo gidan shi ina kaga matsayin uba yake gare shi, saboda haka don ya zo gidan shi ba laifi wanda ya ci abinci a gidan shi. Sannan abu yuti ammatikum, ko a cikin gidajen ƴan uwan watan ƴan uwan iyayenku maza amma mata, ma'ana mutum watan yab baban shi ko kaunar baban shi, don ya zo gidan wanda matsayin uwa take gare shi, shi ma zai iya cin abinci a gidanta babu laifi. Shi ne su Hausa suka ce mi goggo kenan ko, to abu yuti akhwalikum, ko kuma watan a cikin gidajen akhwalikum ƴan uwan uwayenku mata maza amma, ma'ana shi ne wai kamar wan mutum wan mahaifiya ta ko kuma kananta, shi kuma shi a matsayin kawo ko, to shi ma babu laifi don mutum ya zo a gidan kawon shi ya ci abinci, shi ma gidan gidansu ne. Aw buyuti khalatikum, ko kuma a cikin watan gidajen ƴan uwan watan ƴan uwan uwayenku mata amma mata su kuma, ma'ana shi ne yaya mahaifiyar mutum ko kuma kaunar mahaifiya ta, shi ma dan ya zo a cikin gidanta ya ci abinci ba laifi bane shi ma. Aw ma malakatum mafatihahu, ko abinda kun ka mallaki watan mabudin wurin ajiye shi, shi ne kamar waɗancan din da aka yi magana din wanda suke ajiyewa za su kira mutum su neme su shi, to gashi za su yi ta wurin jihadi, to amma ga makullin su to din su na abinci, don haka ya bashi dama ya zo ya rika kula mai da shi, kuma shi ma yana da ɗancin da ya ci abincin ciki babu laifi. To shi ne aw ma malakatum mafatihahu, aw sadiqikum, ko kuma a cikin gidan watan gidan abokinku wanda yake watan mutum da ka yadda da shi 200% kuma ya yadda da kai ma, to shine nan sai ake cewa to shi ma ya halatta kai ma don ka zo gidan abokinka ba laifin don ka ci abinci a gidan shi din ba, ba haramun da kace ba. Shine wa huwa man sadaqakum fi mawaddatihi, wanda yake a cikin soyayya tai akwai gaskiya tsakaninku da shi din, ma'ana shine yajuzul aklu, ya halatta cin abinci min buyuti man zikira, a cikin waɗanga gidajen duk waɗanda anka ambata din nan, wa in lam yahdhuru ko da ba su nan gidanku, ma'ana ko ba su gidan waɗannan da anka zalle ko da ba su gidan ne kai ka zo kana dama za ka ci abinci baka ci haramun ba, amma da sharɗin idza ulima ridahum bihi, in an san sun yadda misali amma banda in ba su yadda ba, in ya san dama ka san ko da ka ci din za su da sun dawo anka ce ai wani ya zo ya ibi kaza an yayi kaza ya kaza, ran su za su ba su ba su dadi ba, to wannan kan mutu ya ci din, domin ka san mai hadari na cewa wa akalu amwalin nasi bi ghairi dibi nafsin, ko cikin abun da suke haramun cin dukiyar mutane ba tare da dadin rayuwarsu ba, to kaga don haka in ka san in ka zo gidan yayanka ko gidan kaninka misali ko gidan wadancan ɗaya daga cikin su da anka zano, in ya zan ka dauki wani abu na shi ga amfani shi ba zai ji dadi ba a rayuwar shi ba, to shi kinan ka bashi shi ne rufi da shi ba, to shi ne mana, to shi ne sai Allah barki yake ce to laysa alaikum junahun, kuma ba laifi gare ku, an ta'kulu jami'an, ku ci abinci duk tare baki daya, aw ashtatan, ko kuma ku ci daban-daban, watan shi ne ana cewa su sahabbai, saboda watan kamar yanda ake fitarwa kamar yanda watan ya zo a cikin hadisi cewa su abinda su daga cikin laraba suna irin wannan, akwai waɗanda su in sun kazo in an kawo mutum abinci zai ci, to in ya zo da abincin bai cin abincin ta waza sai ya tafi da ya samu abokin ci sannan ya ci, inda zai yi ne gaba ɗaya bai samu abokin da zai ci abincin ba bai ci abincin shi kuma sai ya samu abokin ci sannan ya ci, amma yanzu kuma an dan samu canji kila ko kila ba, an mutum ya ji labarin ga wani canji din sai ya sa a kai shi kure ko, subhanallah, to kaga su sa bai kaida su an ta lokacin ba haka suke yi ba, da ka idan an ka zo da mutum sai mutum ya kwana ma bai ci abincin ba wai in dai bai samu abokin shi sai ya samu sannan ya ci, to sai Allah ya ce a balahi dan mutum bai samu abokin ci abinci ba balahi dan ya ci shi kadai din, da haka amma ana son watan ci abinci wata ne idan su yana da don ci abinci tare da jama'a akwai albarka a cikin shi kwarai da gaske, kuma haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake, manzo Allah yana son ci abinci tare da jama'a, eh yana son yin ci abinci tare da jama'a saboda Allah yana son yin albarka cikin abin da yake ci, kuma zaka in ka tashi awana zaka gano wani lokaci wato shi cin abincin zaka ga in zaka ci abinci kai kadai ila ba waki abincin da zaku ci kulu kana iya kusan ko ka ce shi gaba ɗaya ko ka ce ko kuma yanzu dan kadan dai zaka raga kai kadai din ne, amma in ku biyu ne kun ka ci kuma zaka ga ya ishe ku kuma kun kushi, to sai saboda albarkat wato waɗanda ake tare da su waɗanda za a ci din, to kaga kaga ashe kenan in mutum ba mutum irin wannan ruwa yana ganin ba zai ci abinci da wani ba kaga ashe wannan ma ci yake ta yi to tunda kaga wani bai ci abinci ya samu albarka shi misali kuma yazo kuma sai ya bugunci shi kuma sai ya banna a gure kaga dai an yi banna kenan to shi sai ya zama kenan aka bada wani ceto ana son mutum zai ci abinci kuma ko da misali in ma ba wai tare da a waje bane ba maki gidan ku ba kai kadai kake ba yi illa dawa da kani ne haka ga misali ko kuma akwai dai wanda suke ba shi kadai ba a cikin gidan ba to ana buƙatar sai ya zama ana ci abinci tare da shi din kuma shi ci abincin tare yana ƙala kawo shakuwa da kuma amintaka tsakanin juna don haka shi sai ya zama inda su zamu ne gaskiya ba wai sai ga maza dai ba har da mata don mutun na da mata biyu ko uku ko hudu to ya kamata a ci suna ci abinci tare don cin abinci tare yana da tasiri ƙwarai da gaske ko ma yaran gida ne su ma irin wannan da kike a ce ana riƙa musu abinci tare in dai ba a ce yaran sun yawa da yawa misali a kwano guda musu yawa in za a ga mai su ba to su ma akwai buƙatar a ce suna ci abinci tare da shi ma duk yana da muhimmanci to duka dai wannan dai shi yasa duk malamai suke ta wadannan maganganu na sauka wadancin ayatin da ne sauka inda kuma cewa duk ganin da ake nufi da wannan din kamar yanda ya zo kenan to shine abu ashtata sannan fa iza dakhaltum buyutan sai Allah ya ce idan kun ka shiga a cikin dakuna ko a cikin gidaddaji lakum na wanda yake la ahla fiha ba kowa a cikin gidan ma'ana kamar irin mutum da ya gina gida haka sai dai ba arge an ka tare gidan ba kowa ciki to shine sai Allah ya ce to idan mutum zai shiga gidan to fasallimu ala anfusikum ku yi sallama ga kanu ma'ana shine sai mutum ya ce assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin na kai mutum yayin wannan fa innal mala'ikata mala'iku taruddu alaykum za ta mai kamba ku da sallama din ma'ana mala'iku suna ansawa mutum ya sallama saboda su mala'iku ko ina suna nan sannan in wayin kana biha ahlun in kuma akwai jama'a ciki mutum na da iyali ciki to basallimu alaihi sai mutum ya sallama ga shi in ya zama mutum yana da watan mata a ciki ko kuma yaya ko wani su ne misali da ciki to ana son sai ya zama watan yayi sallama gare su din wani lokaci za ka ga wani shi kuma za ka ga ba ruwan shi da yazo kawai sai ya fada kurun duk da cewa akwai malaman da suke ganin cewa watan kora irin wannan to babu laifi amma ba a so mutum ya fada rikis in har haka ne to in zaka zo a dan jimbucin ka ya zama an dan jimbucin alaba ka dai mai ba ka dai wani babban motsi an san kana ta hede ko kuma wani gyaran murya an san kana ta hede ka gane gai zan ka fada musu rikiz ba tare da su sani ba ko kuma kai amma dai yin sallama shine abin da aka so yin sallama shine abin da ake so din to shine Allah yake cewa ku yi sallama tsakanin ku fasallimu ala anfusikum ku yi sallama ga kanun ku tahiyatan min indillahi sai Allah ya ce ita wannan sallama din gaisuwa ce daga wajen Allah mubarakatan kuma wadda take mai albarka tayyibatan kuma sannan take tsarkakakka wadda yake ana ba mutum lada in yana yi din baka duk wanda yake yana yin sallama tsakanin shi da sauran jama'a to akwai ladar da Allah yake bashi ta musamman watanna wannan sallama din to shi yasa yake cewa da haka na Allah yake bada wani shato shi sallama ce wadda take watan mai albarka kuma tsarkakakka wadda yake Allah yana bayar da lada ga duk masu yin ta din kazalika Allah ce haka nan dai ne yubayyinu Allahu lakum ayatihi yubayyinu Allahu lakum al-ayati Allah yake muku bayanin ayoyin shi shine yafsilu lakum ma'alima dinakum yake muku bayanin abubuwa da suke na addinin ku la'allakum ta'qiluna domin ku yi hankali saboda haka shine ubangiji yake zuci ba da umarnin cewa watannan wadannan su ne kuma dukkan wannan umarni ne Allah yake bayarwa akan wata akiyaye din nan da ba gutan rahama shi da ubangiji amma in ba da haka na misali in ban ci rahama Allah ba wani addini wanda zaka samu ka isko ya tsara baka komai duk abin da zaka yi gashi tsare din ba shi sai musulunci komi da komi an tsara maka shi tsare don haka sai ya zama kenan wajen daya zama kana tafiya ne ala basirati ba ta da cikin duhu ba to shine Allah yake cewa a kazalika billahi alaikum alati la allakum taqiluna
انما المؤمنين الذين امنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر الله لم يذهبوا حتى يستاذنوه إن الذين يستأذنوك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله وإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذل لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم
سي الله مدركين سنكي شكرا بلتشيوا إنما المؤمنون yace kadai da wadanda an muminai sune alladhina sune wadannan amanu billahi wadanda suka yi imani da Allah wa rasulihi kuma suka yi imani da manzon shi sallallahu alaihi wasallam sannan wa idza kanu ma'ahu in sun haka sun tare da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ala amri in sun kasance bisa ga wani al'amari jami'an wanda yake gashi yazo ya hada su to za ka gansu ana cewa kamar wajen hudubar ta juma'a ko kuma wani zama da ake yi to za ka gansu lam yazhabu ba su tashi su tafi su domin wata bukata ta su hatta yasta'zinuhu sai sun nemi izini ga manzo Allah wadannan su da mu'mini na gaskiya su kuma wadanda an munafika su ba su tsaya da izini musamman in ya zama wurin wani hudubar ce ake ko wani wa'azi ya zama yana takura musu a lokacin suna ganin cewa wannan wazin da ake yi akwai laifukan da suke kila ma ana amadin shi a wurin to a lokacin za ka ganin suna tafita ba tare da neman izini din ba to shine ta yasta'zinu innal ladhina yasta'zinunaka Allah ya ce hakika waɗanda suka neman izininka ulaika alladhina yu'minuna billahi lalle waɗannan su ne sun kai imani da Allah wa rasulihi da manzon shi sallallahu alaihi wasallama fa yasta'zinuka don haka in sun ka neman izinin naka din li ba'd sha'anihim ga sashin wani sha'ani nasu to fa azin kai izini din liman shi ta ga duk wanda ka so min daga cikin su din naka in mutum yana neman izinin cewa to gashi yana da lalura kaza zai je ya gabatar da abubuwa da kaza to shine Allah yake ce manzon sallallahu alaihi wasallama to ka ba su izini su yi sannan wastaghfir lahumullah ka nema musu gafarar Allah inna Allah haqiqa Allah madaukin sarki gafurun mai gafara ne sannan rahimun mai jinkai
لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لوذا فليعذر الذين يخالفون عن امري ان يصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم
تسال الله ملكي سركي يجي دعك لا تجعلوا دعاء الرسول kada ku sanya kiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bainakum a tsakaninku ka du'a ibadikum ba'dan kamar kiran sashin ko ga sashi wasu kuma suna cewa ma'anar shi shine laji alu du'a rasul kada ku sanya addu'ar manzo Allah da yake yi bainakum a tsakaninku ka du'a ibadikum ba'dan kamar irin addu'a ku ce ba haka bane dan haka manzo Allah tashi addu'a da yayi yanzu take Allah zai karbi shi ba tare da wani jinkiri ba wannan ya shafa ruwa da daman gaskiya da manzo Allah ya shahidi wanda za a ga cewa addu'a kamar yadda yazo ingantaccen hadisin cewa wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin huduba cikin masallaci ran juma'a to ana cikin hori lokacin ana cikin wannan hori sai ga wani mutune yazo yake cewa ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace watan kayan gona sun halaka da dabbobi sun shiga wani hali da sauran duk abubuwa kowa ya shiga cikin kucin takura saboda babu ruwa da ka roƙa mana Allah ya ba mu ruwa to a lokacin ne kawai na cikin huduba ne kawai sai manzo Allah dan abana da ya roƙi Allah to Allah ya ba mu ruwa shikenan ana huduba hani kawai shikenan an ka roƙi ruwa kuma an ka wuce an ka shigo da abin da ake to manzo Allah yana haka nan take a wannan lokacin take kawai sai gashi sai ga hadari ya haɗu an ka hadari sai ruwa an kai ta ruwa an kai ta ruwa har sati ya kiro ba dau ba ko shi ruwa akai an ka sake dawowa wani sati ya dawo ran juma'a din manzo Allah yana huduba sannan sai mai ruwa ya ce to shi dai shi bai gane ba shin wanda ya taho ne wancan lokacin da ya ce a roki Allah ya bada ruwan ko ko dai wani da bai sani ba ya dawo ya ce ya rasulullahi ruwa sun yawa baka a roki Allah ruwa to ai sati guda ba ko ce sati su guda ce ba ga rana ba kwata kwata ba a ganin rana sati guda ce dai to ai kaga wayo yake nan go to shine sai ya zama ce to yana zuwa sai ya zo yake cewa to ya rasulullahi ruwa sun yawa baka a roka mana Allah a sauta mana wannan ruwan to kuma lokacin wa cikin huduba da manzo Allah na yi addu'a Allahumma hawali la alaina shikenan kawai nan take shikenan sai da ga hadari nan take hadari ya wuri kwacewa ba tare da wani jinkiri sai hadari ya wuri kwacewa to wannan shine kenan addu'a kenan ta manzo Allah sallama da ya ce ma Allah ayi toyi za a yi nan take sannan akwai ma inda ba ma sai ya ce da bai inda yana so ne kawai tashi Allah zai yi eh kamar yadda muka sha bada misalin cewa wato shine matsayin shi da ma na habibullahi eh da kuma sha cewa akwai bambanci tsakanin habibullahi da khalilullahi habibullahi shine wanda halil dai ma'ana khalil shine wanda da ya ce yana son abu za a yi mashi din da ya ce yana son to za a yi mashi shi ko habibu din to shine wanda shi inda yana so ba sai ya ce da irin ba amma ku ba da misali cewa in zaka duba kamar annabi ibrahim da aka ce ma khalilullahi din zaka ga cewa yana son roƙo Allah ga wasu abubuwa amma manzo Allah tun bin roƙi Allah shi sai musu sai mashi kamar zaka ji annabi ibrahim yana roƙo Allah yana cewa wajuduni wa baniya an na'budal asnama Allah ka nisanta ni da niyya da zuri'ata kalmu bauta bu gumaka amma shi manzo Allah tun bai roki Allah wannan ne ba kawai sai Allah ya ce ya mashi inna ma yuridu Allah li yuzhiba ankum rijsa ahlal bait wa yudhhirukum tadhira shi manzo Allah bai roka ba kawai dai yana so kawai dai Allah ya mashi ta kida sannan za ka ga annabi yana cewa wala tukhuzni yawma yub'afuna Allah garka kun yatar da ni ran da za a tsaya da mutane ran ta sharkiya makina amma shi manzo Allah tun bai roki Allah ba sai Allah ya ce yawma la tukhuzillahu an-nabiyya wal ladina amanu ma'ahu to ka gani da zalla yana sunin take za a mashi kamar irin lokacin da aka zo ana kallon baitul miqdis lokacin ana sallah dan ga lokacin ana sallah wajen baitul miqdis shi ake kallo kamar yanda ake huskanta wajen Ka'aba ga yanzu to sai manzo Allah yana so a mai kab da shi ya a mai kad da shi nan wajen Ka'aba din da lokacin da sai yana kallon sama ma'ana da fatan dai da dai za a saukar da aya wanda za a mace an mai da shi din zuwa Ka'aba din to sai gashi to bai roki Allah ba kawai dai yana dai so ne sai Allah ya ce ay qaddara ta qalluba wajhaka fis sama'i falan walliyannaka qiblatan tarza fa walli wajhaka shatr al-masjidil haram shikenan sai Allah ya ce ai muna ganin kallon da kake yi din kana so baka don haka ga ai maka ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to wannan dai manzo sallallahu alaihi wasallam watan shine abin da yake watan haka yake addu'a shi da yayata ke to wasu sun ka ce ba anan ba addu'a ke rufi ba kira ake rufi kada ku san ya kira manzo Allah kamar da ku kira ɗan uwanku ma'ana kamar yanda ka san kana kiran ɗan uwanka wane wane kai tsaye to manzo Allah shi ba haka bane kar mu ce kuskure mai wannan din shi zaka ji wata aya ubangiji wanda kirki ya kira wasu sahabbai yana kiran su musamman ana cewa gashi ta sauka ne ga manyan sahabban na sayyidina Abubakar Siddiqu da sayyidina Umar radiyallahu anhuma su ne waɗanda an ka zo za a naɗa wani shugaba ne tsakanin ƙaƙa'u da kuma aqrabu bil habisin a cikin su ne za a naɗa shugaba to sai an ka samu saɓani tsakanin sayyidina Abubakar da sayyidina Umar wanga yana ganin wancan ya dace wanga yana ganin wancan ya dace wajen magana su ne sai magana su mure su ta dan dago kadan fa amma sai gashi take Allah yake cewa ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wala tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dukum li ba'd an tahfaz a'malukum wa antum la tashuruna kage sai Allah ya ce in ya kuma su ibani ga ku ƙara daga sautin ku sama da sautin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kar ku ƙara bayanar da aiki maganganun ku kamar yadda kuke bayyana tsakaninku a gaban manzo Allah duk wanda yake daga sauti a gaban annabi to sai Allah ya ce duk aiki ne ya lalace ma gaba daya kuma kaga kamar yanda watan lalaba nan na kauye suke yi lokacin da suka zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai gashi suna kiran manzo Allah saboda su wauta da gare su wai sai sun ka zo tunda suna son su kira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai haka cewa to abin da ya kamata wai bari tunda yana cikin sun ka isko manzo Allah shiga gida sai haka cewa to abin da ya kamata tunda dai manzo Allah shiga gida bari su yi wani abu sai sun ka rarraba a dakunan inda gidajen dakunan manzo Allah din wanga tsaya sai wanga daki wanga tsaya sai wanga sai suna kira Muhammadu ka hoto ga manajin ka haka kai dai subhanallah to shine sai kaji ana cewa innal ladina yunadunaka min wara'il hujurati aktharuhum la ya'qilu Allah sai Allah ya ce ba su mahauka sai ba su da hankali saboda suna kira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato tawaji to wannan dai ubangiji na ba da cewa to lalle ne a kiyaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a mashi haka nan ladabi ake wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to shine la ce addu'a du'a rasuli bainakum ka du'a'i ba'dakum ba'dan watan kamar kiran watan sashin ku ga sashi bi anta qulu ya muhammadu bal qulu ya nabiyallahi ku rika cewa da ya annabin Allah eh ko ya rasulullahi kuma a fili ne a cikin kuma taushin magana cikin ladabi wato wazin da ladabi wa khafdi sautin da kuma sautin da murya sai Allah ce qad ya'lamu Allahu alladhina yusalluna haqiqa Allah ya san waɗannan da suka sancewa minkum daga cikin ku liwazan suna sancewa ta koye daga cikin masallaci imanzu Allah da cikin huduba ba tare sun nemi izini ta koye sai dai kullun suruka suka dan duba suka ba sai mutun ya waske hita munafikai kenan haka suke to shine Allah ya ce haqiqa ya san su ba su yin wannan aikin sannan sai Allah ya ce kuma ku sani fali hazalil ladina yukhalifuna an amrihi lalle waɗannan suka saba daga umarnin shi su ji tsoro shine umarnin Allah ko kuma umarnin manzo Allah duk dai ne su ji tsoron an tusibuhum fitnatun lalle fitina za ta same su in ba su bari ba in ba su riƙa bin umarnin manzo Allah ba ko umarnin Allah ba aw yusibuhum azabun alimun ko kuma azaban mai radi ta same su in ba su bari ba to shine sai Allah ya ce
ala inna lillahi ma fis samawati wal ardi qad ya'lamu ma antum alayhi wa yawma yarduna ilayhi wa yunabbi'uhum bima amilu wallahu bi kulli shay'in alim sadaqa allahu alazim
sai Allah madaukin sarki yace to ala ku saurara ku jiya inna lillahi ma fis samawati wal ardi lalle duk abin da a cikin samai da ƙasa ne Allah ne mulkan wa khalqan wa abidan ta wajen mulki da halitta da wajen bauta duk Allah ne shi ne ubangijin su kawai sannan qad ya'lamu haqiqa ubangiji madaukin sarki ya san ma antum alaihi abinda kuke akan shi ku mu'minai da kuma waɗanda an munafikai din daka Allah ya san duk kowa akan abin da yake ciki sannan wa yawma yurja'una ilayhi sannan kuma ya san ran da za a mayar da su bai din zuwa gare shi Allah subhanahu wataala fa yunabbi'uhum ya basu labari bima amilu da duk abin da sun ka aikata min alkhairi na alkhairi wa sharri na sharri wallahu bi kulli shay'in alimun lalle Allah masani ne ga dukkan komai saboda haka sai ya zama kenan nan Allah yana jan hankali cewa to asali ya san komai kuma duk abin da mutum yake aikatawa ya san haka in mutum yayi taka tsantsan ya kiyaye wato ya bi duk abin da addokokin shi to ya sani in ko mutum ya samu nafinci a cikin zuciya nan ga fili ya nuna cewa shi ya yarda ya yi imani kuma zai aikata duk umarnin da Allah ya ce amma sai dai nan ne ga fili a cikin zuciyar shi ba gaskiya ba to Allah ya ce duk an sanar shi ya san da wannan din shine wallahi bi kulli shay'in alimun lalle Allah masani ne ga dukkan komai a wannan kuma shine karshen wannan sura sura ta suratul nur wanda kuma lokaci ya insha Allah zamu kwana anan sai gobe sai mu tashi a farkon suratul furqan insha Allah har da fatan karatun da muka yi duka inda muka yi dai Allah ya karba mana kurakuran mu kuma Allah ya yafe muna Allah ya fitar da mu daidai ban mai kun gyarawa albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a dukkanin jama'a da suka zo a wannan wuri Allah ya san bukatun kowa Allah ya biya mu da kowa bukatunsa na khairi da sauran jama'a da suke neman addu'o'i akan bukatunsu daban-daban duka Allah ya san bukatun kowa Allah ya biya masa da kowa bukatunsa na khairi masu neman addu'a akan marasa lafiya na gidajen na asibiti Allah ya ba su lafiya Allah ya yi musu abin da ka dama su kuma Allah ya kara mana lafiya kuma Allah ya kara mana himma da kokari mu yi aiki da lafiya inda ya dace mu yi aiki da ita masu neman addu'a kan kasuwancin su da manoman mu da masu na'o'i na hannu da ba ya kace mu na gwamnati gaba ɗayan su muna musu addu'a Allah ya musu jagoranci cikin lamarin su baki daya Allah ya sanya mu kowa albarka cikin abin da ya mallaka alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai wannan wannan limamin garin Kakashi ma an ci bai da lafiya shi ma sun ce suna son a taimaka da addu'a don kusan yana asibiti yanzu kuma suna gusu asibiti to muna mashi addu'a Allah ya bashi lafiya Allah ya yi abin da wanda rashin lafiya Allah ya sauke albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sauran dukkanin marasa lafiya muka faɗin su Allah ya ba su lafiya duk alkhairin da a cikin wannan wata muna roƙon Allah ya ba mu shi ya Allah ya karɓe wannan da muke gabatarwa a cikin wannan wata dukkanin Allah ya sanya mu daga cikin bayan da yake yauta a cikin wannan wata albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allahumma inna nas'aluka min alkhairi kullihi ajlihi wa ajlihi ma 'alimna minhu ma lam na'lam wa na'udhu bika min ash-sharri kullihi ajlihi wa ajlihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam Allahumma ij'al lana min kulli hammin farajan wa min kulli dhiqin makharajan wa ansurna 'ala man 'adana وجعلهم هباء منثورا اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين الحمد لله
Alhamdulillah mun sa tafsirin alqur'ani mai girma wanda ke zo muku daga masallacin tsamiya mai kaji na sura godal a yau mun kwana karshen suratul nur inda gobe idan Allah ya kai mu za mu tashi farkon suratul furqan alhamdulillah